Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an nuna lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Lahadi 28 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarin duniya.
An wayi garin safiyar yau Lahadi Salon Alun a Tripoli babban birnin kasar Libya kwana daya bayan wani kazamin fada da ya sanadiyar mutuwar mutane 32 da jikata wasu 159. Wata babbar kungiyar ƴan tawayen kasar Chadi ta ce ta kashe sojoji 10 a arewacin kasar, amma kuma gwamnati ta ce ita mallake kawai. Ƴan kasar Angola tare da wasu manyan mutane daga kasashen waje sun tattaru a yau Lahadi domin jana'izar tsohon shugaban kasar da ya fi kowa da daewa kan mulki, Jose Eduardo dos Santos.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin fararen hula sun yaba da matakin da rundunar sojan Najeriya ta ɗauka na korar wasu jami'an ta biyu bisa kisan wani malami a jihar Yobe.
Alhamdulillah, wannan abin da suka yi dai hakika abin ayaba ne. Mun ji daɗi abin da aka yi da tun farko ma suna irin wannan abubuwa din. To ina ga maka ba za su samu zargi mai yawa ba su hukumomin sojojin Najeriya.
Haka kuma za ku ji cewa al'ummar Jebun Miyongu da ke jihar Plateau a arewa ta tsakiyar Najeriya tana fatan ganin cewa nan ba da daɗewa ba matsalar ƙarancin ruwan sha da take fama da ita za ta zama tarihi.
Rayuwarmu ya canza ma tun ba mu fara aiki da shi ba, saboda kawai mun gan ruwan sai rayuwarmu ya dai ya canza, saboda yanzu ba za mu yi ƙarancin ruwan shan ba, ruwan amfani ba. Kai, gaskiya mun ji daɗi.
Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayin da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Babban birnin kasar Libya ya wayi safiyar yau Lahadi Salon Alun kwana daya bayan kazamin fada mafi muni a cikin shekaru biyu da ya sanadiyar kashe mutane 32 da jikkata wasu 159, a yayin da mayakan da ke haɗin gwiwa da majalisar dokoki suka kasa hamɓarar da gwamnatin kasar da ke Tripoli. Titunan birnin sun kasance cike da zirga-zirgar ababen hawa, an bubuɗe shaguna, kana kuma jama'a suna shashshare gilasai da sauran baraguzai sakamakon arangamar ta jiya Asabar, a yayin da kuma motoci da aka kona suke jere a wasu titunan birnin na Tripoli. Fadan ya haifar da fargabar samun fadadar rikici a Libya kan takaddamar siyasa tsakanin Prime Minister Abdulhamid Al-Baiba a Tripoli da kuma Fatih Bashagha wanda ya nemi kafa sabuwar gwamnati a birnin. Yunkurin Bashagha na jiya Asabar domin karbe mulki a Tripoli shine yunkurinsa na biyu tun daga watan Mayu. Jami'ai a Pakistan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa ya kai 1,000 tun daga tsakiyar watan Yuni. Kana kuma ministan kula da yanayi na ƙasar ya bayyana al'amarin a zaman babban ibtila'in yanayi. Ambaliya mai ƙarfin gaske sakamakon ruwan sama kama da bakin ƙwarya ta shafe garuruwa da shuke-shuke a gonaki, a yayin da sojoji da ma'aikatan ceto suka kwashe mazauna yankin waɗanda lamarin ya rutsa da su zuwa sansanonin gudun hijira, tare da samar da abinci ga dubban 'yan Pakistan da lamarin ya raba da muhallansu. Hukumar kula da bala'o'i ta ƙasar ta ba da rahoto a yau Lahadi cewa adadin waɗanda suka mutu tun sa'ad da lamarin ya kazance a tsakiyar watan Yuni ya kai mutane 1,033, bayan da aka gano wasu gawarwaki a lardunan Khaiba da kudancin Sindh. Wata babbar kungiyar 'yan tawayen ƙasar Chadi ta ce ta kashe sojoji 10 a arewacin ƙasar, ikirarin da gwamnati ta musanta a zaman labarin ƙanzon kurege. Majalisar Dakarun Ceto Jamhuriyar ta CCMSR ta ce sojoji sun kai farmaki kan Dakarunta a gundumar Wore da ke arewacin yankin Tibesti da ke iyaka da Nijar da Libya. Kungiyar wadda ta ƙi sa hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati ta ce mayakanta sun kashe sojoji 10 suka kuma kama wasu 8. To sai dai wakilin gwamnati Abdulrahman Kulamullah ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa wasu motocin 'yan tawaye 20 sun shiga ƙasar a makon da ya gabata, amma ba wata arangama da suka yi da dakarun gwamnati. Ya bayyana wata sanarwa cewa muna bibiye da waɗannan yankunan da jiragen sama kuma sun bar yankin ƙasar Chadi kwanaki da suka gabata. Yankin Nati Desti ya sami kakkafuwar manyan ƙungiyoyin 'yan tawaye da dama don samun yancin kai daga turawan Faransa a shekara ta 1960.
An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu, kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta dakatar da wasu jami'anta biyu bisa saba ka'idar aiki, ita kuwa rundunar sojan ƙasar korar wasu jami'anta biyu ta yi tare da mika su ga 'yan sanda bisa laifin kashe wani babban malamin addinin Islam a jihar Yobe. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Hassan Maina kaina ya aiko mana.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta dakatar da jami'anta mata guda biyu. Biyo bayan wallafa wani faifan bidiyon su da shiga irin na badala a dandalin TikTok a farkon wannan wata. A cikin sanarwar da ya fitar, mai magana da yawun 'yan sandan Najeriya CSP Muyiwa Adejobi ya ce Sofeta Janar na 'yan sandan kasar Usman Alkali Baba ya gargaɗi mai tsauri akan amfani da uniform ɗin 'yan sanda ba bisa ka'ida ba da aka keɓe musamman domin amfanin jami'an 'yan sandan da ke bakin aiki. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar 'yan sandan Najeriya ta dakatar da kalin wasu jami'anta guda biyu ba tare da ɓata lokaci ba sabili da saba ka'idar aikin ɗan sanda. Wannan mataki da hedkwatar 'yan sandan ƙasar ta ɗauka, a cewar mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Bashir Dan Musa, lalle kam ka iya zama izina ga sauran jami'ai.
A wannan zai zama darasi sosai ko yana iya zama darasi sosai ko ga sauran abokan aikin su mata da ke aikin ɗan sanda. Kuma irin wannan shiga ta rashin mutunci ta rashin da'a ai ya kamata ai maganinta. Kuma magana ta baka cewa a bari abada zama ba zai isa ba. Dole sai da hukunci. Ba zan manta ba kwanan nan a Rwanda wata mace ko kuma wata yarinya ta fito bayanin jama'a da ita irin wannan ta tsalara aka daure ta daurin shekara biyu a kasar Rwanda. Saboda haka wannan abin da shi shugaban ɗan sanda ya kyauta kure da gaske ne a gani na. Kuma wani abu ne wanda ya kamata duk shugabannin wuraren ma'aikatu su koyi da irin wannan halin nashi. Idan ana irin wannan abun, to za a rage irin wannan fitsari, za a rage irin wannan rashin da'a, za a rage irin wannan sakaracin banzan da mata ke yi kan titi. Because irin wannan abubuwan da irin wannan ita da mata ke kan titi, shi kanshi yana jawo abin da ake cewa haɗan da ake wa mata a ko'ina. Saboda haka wannan na goyi bayan shi sosai kwarai da gaske. Kuma ya ƙara ƙaimi akan irin haka duk wanda irin wannan abun a hukunta shi.
Wannan kuma duka na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojojin Najeriya ita ma ta kori wasu jami'anta guda biyu daga bakin aiki bayan ta same su da laifin kisan gilla ga wani babban malamin addinin musulunci a jihar Yobe, Sheikh Gwani Aisami. Kakakin hedkwatar sojan Najeriya Brigadier General Clement Onyema Nwachukwu ya ce sojojin biyu wato Lance Corporal John Gabriel da Lance Corporal Adamu Gideon da ke aiki a bataliya ta 241 da ke garin Unguru a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin kasar. An same su da laifin da ya saba da sashi na 62 na dokar soja da kuma sassa na 20 da na 103 ƙaramin sashi na 1. A saboda haka an rage musu mukami sannan aka kore su daga bakin aiki. Kana kuma za a mika su ga hedkwatar 'yan sandan jihar Yobe don ta gabatar da su a gaban shari'a su girbi abin da suka shuka. Tuni kuma ƙungiyoyin fararen hula suka nuna gamsuwa bisa wannan mataki na rundunar sojoji. Malam Zakare Adamu shine shugaban ƙungiyar rundunar adalci a arewa maso gabashin ƙasar mai da kwata a jihar Yobe.
Alhamdulillah, wannan abin da suka yi dai hakika abin ayaba ne. Mun ji daɗi abin da aka yi da tun farko ma suna irin wannan abubuwa din. To ina ga maka ba za su samu zargi mai yawa ba su hukumomin sojojin Najeriya. To abin da muke so mu ga an yi dai yanzu babban abin da muke so mu ga an yi adalci akan abin. Saboda haka za mu ci gaba da bibiya ainihin wannan abu sai mun ga ya karshe sa in Allah ya yarda. Saboda haka abubuwa ne wanda irin wannan ya faru da yawa a Najeriya. So da dama ana irin wannan sai ka ji cewa an yi abu karshen ta an je kotu kuma sai ka ji abin ya lalace a kotu. Amma in Allah da daidar Allah wannan za mu iya bibiya akan wannan in Allah da za mu sa ido ya mun ga cewa an tabbatar da adalci akan wannan lamari in Allah ya yarda.
Yanzu dai abin jira gani shine irin matakin da sashen shari'a a jihar Yobe zai dauka wurin ganin an gaggauta hukunta waɗannan sojoji. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina, yanzu kuma ga Murtala ya dawo da labarin duniya kashi na biyu.
Masu sa ido na ƙasa da ƙasa sun shirya kai ziyarar dudubawa a tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke Ukraine a 'yan kwanaki masu zuwa, a yayin da aka ba da rahoton koma ɓarkewar yaƙi kusa da tashar ajiya Sabar. ana sa ran wani ayarin kwararru daga hukumar makamashin atom ta Majalisar Dinkin Duniya su ziyarci tashar a wannan makon, a cewar ministan makamashi na Ukraine Lana Zerkal. A rawaito shugaban hukumar ta makamashin atom Rafael Mariano Grossi yana cewa yana son dudduba tashar cikin yan kwanaki, yana mai yin gargadi na yiwuwar samun wani iftila'i. Jami'ai na bayyana damuwar yiwuwar samun yoyon sinadirai idan har wani makami ya fadawa kan wasu sassan tashar mai girman gaske. Moscow ta ce tana goyon bayan gudanar da aikin na dudubawar, amma kuma ta kita janye sojojinta daga yankin domin tabbatar da janye dukkan sojoji a yankin. Russia da Ukraine sun zargi dakarun juna da harba artillery a kusa da tashar ta nukiliya mafi girma a nahiyar Turai. ‘Yan kasar Angola tare da wasu manyan mutane daga kasashen waje sun tattaru a yau Lahadi domin jana'izar tsohon shugaban kasar da ya fi kowa daɗewa kan mulki, Jose Eduardo dos Santos, wanda ya rasu a Spaniya a watan Yuli, amma aka jinkirta jana'izarsa bisa buƙatar iyalansa domin gudanar da bincike kan gawarsa. Ana gudanar da jana'izar dos Santos, wanda ya rasu a wata asibiti a birnin Barcelona, yana da shekaru 79 bayan wani zaɓen da ya kama hanyar mai da jam'iyyarsa ta MPLA a kan mulki a sakamakon zaɓe da babbar haɗakar jam'iyyun adawa na ƙasar suka musanta. Dos Santos da iyalansa sun mamaye siyasar Angola na tsawon shekaru 38 da ya yana mulki har ya zuwa shekara ta 2017. Yanzu haka kuma tsohuwar jam'iyyar tashi ta kama hanyar lashe zaɓen na ranar Laraba. Shugabannin kasashe da manyan ministoci, kazalika da shugaban kasar Portugal da ta yi wa Angola mulkin mallaka Marcelo Rebelo, duk sun halarci jana'izar ta Dos Santos. Halartar manyan baki daga kasashen waje ya sa hukumomin kasar kokarin dakile duk wata zanga-zangar kalubalantar sakamakon zaben na farko da kan iya tasowa.
To, a gaida Murtala Faruku Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Al'ummar Jebu Miyango da ke jihar Plateau a arewa ta tsakiyar Najeriya tana fatan ganin cewa nan ba da dadewa ba matsalar karancin ruwan sha da take fama da ita za ta zama tarihi. Biyo bayan kaddamar da rijiyoyin burtsatsai masu amfani da hasken rana a yankin da hukumar raya yankuna da ke samar da wutar lantarki daga rafuka ta Najeriya ta yi, Ilyasu Kasim ya aiko mana da wannan rahoto.
Atan ƙauyen Jebu Miyango a ƙaramar hukumar Basa jihar Plateau arewa ta tsakiyar Najeriya kenan suke kammala ayyuka kan manarar makamashin zafin rana na rijiyar da hukuma mai kula da yankuna da ke samar da lantarki a yankin arewa ta Najeriya, wato Hyperdeck, ta gina musu. Yayin wani dan kware-kwaren biki don bude wannan rijiya, hukumar ta Hyperdeck ta faɗi dalilin da yasa ta zaɓi samar da ruwan sha mai tsafta ga jama'a a matsayin ayyuka da ta sa a gaba.
Water is very important.
Why na da muhimmanci kuma kafin mu faro waɗannan ayyuka sai da muka yi nazari kan mafiya yawan al'ummomi da ke ƙarƙashin hukumar Hyperdeck domin mu gano wace matsala ce ta fi ciwo kowa tuwo a ƙwarya. Mun gano cewa wasu matsalarsu rashin ruwan sha ne, wasu kuma ilimi ne.
Kamar yadda wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin shirinta na haɓakar da rayuwa mai inganci a duniya, ko kuma Sustainable Development Goals, ya nuna akwai mutane sama da miliyan 60 da ba su samun ruwan sha mai tsafta a faɗin Najeriya. Kuma waɗannan al'umma sun fi yawa ne a jihohin Sokoto, Gombe, Taraba, Lagos da kuma jihar ta Plateau, inda wannan ƙauye na Jebu Miyango yake.
Lokacin rani ruwan da muna sha nan, wanda ya gani ma zai tosai mana. Ruwan rijiya ne, amma zai zama kaman fito-fito ne, sai ka ja shi ya zauna ya abin nan ka tace shi tukuna ka sha. Gaskiya mun samu cututtuka saboda wannan ruwan, domin ba ruwa mai kyau ba ne. Ya zama maka dole in kana so ka shan ruwa, in bai riga ya zauna ya yi ba, dole ka sha saboda ba ruwan.
zan aso maka 100% zan mu yi kokari mu gani mun taimaka mun ta kiyaye da shi yanda zan mu amfani da shi kada ya lalace eni abu ko da suke ba mu fata ya lalace amma mu promise cewa duk wani part da ya lalace zan mu yi kokari mu fixing don mu samu mu yi amfani da shi.
Mutanen wannan ƙauye musamman mata sun yi murna da zuwan wannan rijiya ganin irin wahala da suke sha wajen samun ruwa domin su sha da sauran aikace-aikace na gida.
Rayuwarmu ya canza ma tun ba mu fara aiki da shi ba, saboda kawai mun gan ruwan sai rayuwarmu ya bi ya canza, saboda yanzu ba za mu yi karancin ruwan shan ba, ruwan amfani ba, kai gaskiya mun ji dadi.
Muna cike da wahalar ruwa. Yau ga shaka waye gari shugaban kasa ya yi tuna da cewa ƙauyukan da suke shan wahala, kuma sai aka samu mu ɗaya daga cikinsu. Sai gashi na kuma an zan kama wannan project, gaskiya muna farin ciki.
Daga Jos, Nigeria, Ilyasu Kasimu.
A gaida Ilyasu Kasimu, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumunsu. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo.
Masauraro, assalamu alaikum. Shamsiya Hamza Ibrahim ce na saki dawowa cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, shin ka taba ko kin taba cin karo da wani sako kai tsaye ta waya ko a kafafen sada zumunta ta yanar gizo da ba a gamsu da sahihancin shi ba? Wasu lokutan idan ba a sa ido ba, labaran da ake wallafa a kafofin internet waɗanda ba su da tushe balle makama sukan taka rawa wajen haddasa husuma da kuma farfaganda, lamuran da ke ƙara haifar da rarrabuwar kawuna a duniya da rikicin ƙasa da ƙasa. To akan wannan batu dai, shirin na wannan lokaci yana fugarin tawa na jamhuriyar Niger, inda wata kungiya mai suna FAD ta hada malaman addinai da ƴan jaridu da wasu kungiyoyin mata da na matasa har ma da ƴan makarantu domin an karar da su wajen fadawa tarkon ƴan yakin jihadi da ke aikawa mutane labaru na ƙarya a yanar gizo domin jin ra'ayinsu. Daga tawa ga hirar da wakilin mu Mamman Haruna yayi da shugaban kungiyar.
Sunana Amina Bukari, ni ce a project manager a kungiyar da ake cewa ONG FAD. Wannan da honnan da muka shirya a garin tawa saboda mu samu mu bambanta labaruka, saboda kwana biyu mun gani kwarai akwai tashin hankali a saman kan labarin da ba na kwarai ba. Kenan muka ce bari mu shirya shi mu tara shugabanni da ake surare don mu samu mu kwatanta musu yanda su za su bambanta labaruka, don su kwatanta ma al'umma da sauran mutanen da a kusan su yanda su ma za su samu su yi, kuma a rage wannan tashin hankali.
Ta la'akari da yanda taron ya wakana kwana biyu ana ita kun ga musu musamman ga yanda mahalarta yalla wata kila suka karbi abubuwan da aka sanar da su.
Alalle mun gamsu da sun gane abin da muka yi, saboda kam mun gani a ƙarshen horon mun samu mun yi wani dan wasa da muka yi tare da duka waɗanda suka zo. Sai ai ya zama to tambayoyi ne, sai da aka tambaye su muka gani kama a cikin kashi a ce 100 yalla biyu dai ne suka rasa. Kwarai mun ji dadin wannan kuma.
To muna ya musan menene kuke jira ga waɗanda suka halarci wannan taro bayan an kare kowa koma gidan shi, me kuka jira gare su?
Muna jiran bayan kowa ya koma gidan shi, lalle abin da suka koya anan ga su yi amfani da shi, me ne amfani da shi su samu su da kansu yaka tura musu yanzu labari su diba su gani in na ƙoran ne ko ba na ƙorai ba. In ba na ƙorai ba su haɗi ma wanda ya tura musu su ce mishi gaskiya wanga abin ga da kai diba nan da nan da nan, ta hakan ga zaka gane da ba na ƙorai ba. In ba na ƙorai ba kuma su ma ka su yada shi saboda shi ma yana cikin abun da yake sawa labari da ba na kwarai ba ya watsu kwarai.
To a bangaren labaran irin na addinai da ake yadawa waɗanda ba su da sahihanci, shugaban kungiyar hada kan mabambantan addinai mai suna Sadir ta jihar Tawan, Malam Mustapha, ya yi ƙari da cewa
mu a cikin kalubale sosai na irin waɗanga rahotanni ne da irin labaru masu kawo firgici da tashin hankali, irin bannan da yake kawo ba karama ba, bale wani lokaci ma mu yanzu zamanin ga nasarori ne da an aiko ma sako kokarin kakai da cinuwa da la'anta kai ma ka aika ma wasu har kai ma ka sa naka magana tare da wannan hoton da ka gani. Gaskiya wannan abu yana da ƙarfi, yana da umfani, mutane su san ba don labari ya hado gare ka ba an labari, kuma haka tsaya ka tantance wai labarin ga Indonesia mi zai umfani na, mi zai umfanin al'ummata, idan ni aika ma wani wani alfanu a akwai ga aika wannan ma da nima wannan sako da zani ka son dan uwa yaya. Kamar yanzu horon ga da mun ka samu mun ga cewa ashe akwai waɗanda su kawai neman arziki ne, anan ne wurin aika labari na ƙarya za su samu wasu kuɗi saboda ya walaƙaitar da wasu, ya aibanta wasu, ya kawo labarun da bai kamata ba. A gaskiya wannan taro ba ƙarami ba, bale mu da aka ma tame ana amfani da mu kwarai masu addini, kaga shi sako ya zaka, idan sako zaka ga mai addini shi da ya hau yayi magana to kowa zai saurara zai ce magana gaskiya ce domin kowa ne malam mun ji yayi wagga magana, kaga kenan ashe an kware ayyaudarai an kai shi ga hayyar da bata kamata ba. An taba yin haka na wani wanda shi daga baya komo shi na neman ma gafara ga al'umma domin an hauda shi bisa ga turba wadda ba daidai ba, dan haka kenan wannan taro ba karami bane gaskiya.
Cewa mi yar rage gare ku
manufar taro kullu idan ka zaka kai ma ka isar da sako domin ni wakili ne na al'umma kenan, al'umman nan da na wakilta su ma zan tai in sanar da su irin abin da ake ciki da kuma irin ainihin umfanin taron da muka samu, har ma daga cikin koken da ke gare ni na hada ma waɗanda adda wannan taro ni ce niya da fata niya so sai dirkin nan komiti namu na tattaunawa a cikin addinai a ga yanda za a yi mai irin wannan horo su ma su fahimta domin ana umfani da mu, har ma cikin abin da nake so dan mina ku dan jarida ba a ba ku dama ba kamar ku da akwarari ko wallafa wani sako kamar yadda nika gani ana karatun jaridodi, yana da kyau a ce akwai irin wannan sako wanda za ku rika aikawa ga al'umma ko wani lokaci suna ji sai su kiyaye akwai labarin ƙarya akwai labarin gaskiya, ba dan magana ta hito daga jarida ba ko ta hito daga kaza shine a gaskiya, a'a akwai ƙaryan magana kenan babba abin dai mu ma zamu zama masu gargadi zamu ci gaba da hodarkar da al'umma bisa ga abin da mun ka koya anan cewa su kiyaye su yi hankali.
So tari da dama matasa su suka fi karo da ire-iren sakonni na ƙarya a kafafen yanar gizo, batun da mataimakiyar kungiyar matasa mai suna Ajedin ta birnin Konni har ilau a jamhuriyar Niger din Hadiza Abdu ta gargadi matasa da su yi hattara ga yada labaran ƙarya da ma fadawa tarko masu irin wannan manufa.
To yanzu ya kamata a ce kowa ya tantance information kin da ke zawa ka san wannan labari da anka turo maka ingantacce ne, haka nan ne gaskiya ce ko ba gaskiya ta ba, sai kai ta tuttura baka bincika kawai sai kai tura.
Ya za ku yi aiki da duk abubuwan da aka hada muku a wurin wannan taro?
To da farin za mu kai mu ba da bayani ga sauran jama'a wanda muke aiki tare sai a yaba mu zan horar da mutane muna waye musu kai bisa kan harkar labarukan nan da muka samu, a zan tantance da gaskiya da ƙarya ba ko wani labari aka yaba su musamman ga WhatsApp da sauran abubuwan nan.
Iya mata musamman mun san ko da yaushe ana laƙe ga waya ko girki ake yi za ka ga ana ta waya wani sako zaki bata ta hanyar abin da ki gane ma idanunki a wurin wannan taro.
To a zan mai da hankali bisa kan harkan WhatsApp kin nan da internet nan da ana ata labarin gaskiya sai a ƙaryar da shi, na ƙarya kuma sai a mai da shi gaskiya, ba kan hankalinka yana bisa WhatsApp baka saurare kawai da ka gai labari sai ka tura shi, a zan mai da hankali a zan fiya san tattalta.
Madalla to Allah ya sa abinda aka koya daga taron ya amfane su da mu baki daya. To anan zan dasa aya cikin shirin na wannan lokaci, yanzu a madadin mahukunta da ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma wakilin namu da ya hada mana wannan hirarrakin Mamman Haruna, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi, mu haɗu a shiri na gaba. Assalamu
to a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, yanzu kuma ga wannan sako.
Zauren matasa
don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara?
Ba daukan ba filata ne ba komai bane abi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima.
Ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shi ne kadai makarantu masu inganci ne.
To wallahi su sani wa'annan ƴaƴan talaka da suke ko uwansu wataran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho? Ihu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da muryar Amurka.
To madalla yanzu kuma sai rayin da kuke aika mana ta hanyar email.
Jama'a assalamu alaikum, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email. Sakon mu na farko ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa tare da Baba Gana Alhaji Nuciya wacce kala daga jihar Yobe. Suka ce salon biyoyi Hausa, hakika matakin da aka fara ɗauka a kan sojoji biyu da suka hallaka Malam Bagoni ai samu gashuwa da gwamnatin Najeriya ta yi kafin wani hukunci mai tsanani ya biyo baya. Wannan abu ne mai kyau. Mu al'ummar jihar Yobe mun amince da wannan hukunci. Da fatan Allah ya sa mutuwa hutu ce a gare shi da ma al'ummar musulmi baki daya. Sako na gaba ya fito ne daga Lawal Sani na Kawu Daura. Ya ce ya kamata mahukuntan Najeriya su mai da hankali wajen magance matsalar tsaron da ta addaba al'ummar Najeriya. Kallon halin da ake ciki, wanda 'yan bindiga ke ci gaba da kashe al'umma da satar mutane domin neman kuɗin fansa, wanda a wannan bangare 'yan bindiga sun mai da mutane tamkar wata haja. Duba da yadda suke yanka kuɗaɗen da suka ga dama su ce sai an ba su, sannan su saki wanda suka kama. Wannan abin tsoro ya wuce hankalin jama'a. Da fatan Allah ya kawo mana ɗauki a Najeriya da ma sauran wurare da ke da matsalar rashin tsaro. Amin. Shi kuwa sakon Shehu Adamu Rajau cewa yake yi, mun ji wai manyan 'yan takarar shugabancin Najeriya 2023 suna ganawa da waɗanda suke ganin za su iya taimaka musu domin cin zaɓen. To su gama ganawa da duk wanda za su gana, mu ma za mu gana da su a rumfunan zaɓe. Sako daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajau ya ce, na fahimci shugabannin Najeriya sun mai da talakawan Najeriya tamkar sitiyarin mota su sarrafa su yadda suke so a lokacin da suke so domin su samu abin da suke so, ko da talakawan ba sa so. To amma alhamdulillahi tunda dai komin daren daɗewa za mu mutu mu je gaban Allah, kowa ya girba abin da ya shuka. Sai sako daga Comrade Bahari Hayaguru jihar Yobe ya ce, assalamu alaikum murya Amurka, na taya ɗaukacin al'ummar jihar mu ta Yobe murna cika shekaru 31 da samun jiha daga tsohon jihar Borno. Da wanda nake addu'ar Allah ya ƙara ɗaukaka jihar, ya ƙara mana zaman lafiya da yalwataccen arziki. Sakon mu na ƙarshe ya fito ne daga Hamidu Kalalabuwa jihar Jifa ya ce, salam biyoyi Hausa, na fatan kuna lafiya. Na jajanta al'ummar garin Gashuwa bisa rasuwar da aka samu na Gwani Ai Sami. To da fatan Allah ya ji kanshi kuma ya sa ya huta. Amin summa amin.
To madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Hafiz, a takaice, babban birnin kasar Libya ya wayi safiyar yau Lahadi salon alun kwana ɗaya bayan ƙazamin faɗa mafi muni a cikin shekaru biyu wanda ya sanadiyar kashe mutane 32 da jikkata wasu 159, a yayin da mayakan da ke da haɗin gwiwa da majalisar dokoki suka kasa hambarar da gwamnatin ƙasar da ke Tripoli. Titunan birnin sun kasance cike da zirga-zirgar ababen hawa, an kuma bubbuɗe shaguna, kana kuma jama'a suna shashare gilasai da sauran baraguzai sakamakon arangamar tajiya a Sabar, yayin da kuma motoci da aka kone suke jere a wasu tituna na birnin na Tripoli. Jami'ai a Pakistan sun ce adadin mutanen da suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa ya kai 1,000 tun a tsakiyar watan Yuni. Kana kuma ministan kula da yanayi na kasar ya bayyana al'amarin a zaman babban ibtila'in yanayi. Ambaliya mai karfin gaske sakamakon ruwan sama kama da bakin kwarya ta shafe garuruwa da shuke-shuke a gonaki, a yayin da sojoji da ma'aikatan ceto suka kwashe mazauna yankin da lamarin ya rutsa da su zuwa sansanonin gudun hijira. Wata babbar kungiyar 'yan tawayen kasar Chadi ta ce ta kashe sojoji 10 a arewacin kasar, ikirarin da gwamnati ta musanta a zaman labarin kanzon kurege. Kungiyar wadda take ta sa hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnati ta ce mayakan nata sun kashe sojoji 10 kuma sun kama wasu 8. Masu sa ido na kasa da kasa sun shirya kai ziyarar dudubawa a tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia da ke Ukraine a 'yan kwanaki masu zuwa.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Zuwa madadin Murtala Faruku sanyin ne da ita na gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.